الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على عبده ورسوله نبينا محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهديه واستنى بسنته ودعا بدعوته إلى يوم الدين أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أما بعد godiya ta tabbata ga Allah tabaraka wa ta'ala da dukkan wani dangi na yabo mamallakin kowa da komai gaba daya wanda ya sake kaddar haduwar mu a wannan yammaci na ranar Juma'a 10 ga watan Rajab shekara ta 1435 bayan hijiran manzon Allah sallallahu alaihi wasallam daga Makka zuwa Madina wanda ya dace ma 9 ga watan 5 shekara ta 2014 lokaci ne takaitacce wanda muka saba gabatar da takaitaccen darasi na hadisi daga cikin wannan littafi mai albarka littafin da ake kiransa da suna Al-Jami'us Sahih kafin darasi na yau ba da fi an tamboyi suka iya gabata na'am
darasin na Allah ya wuce kamar hadisin da yake kuma girman kai da sadaka da baka male yace bai inganta ba shin ya halitta kaman mutum ka nuna da shi yana da girman kai sai ka kai ma ka kurce kan ka kuma da shi
to bade ba mu ce bade bai inganta ba mun ce za mu bincika mu ga shin wannan hadisi yana da asali akwai shi amma a iya bayanin da muka yi cewa wannan hadisi bi kama da maganganun manzon Allah sallallahu alaihi wasallam na cewa wai ku yi girman kai takabburu lil mutakabbir fa inna takabbura lil mutakabbir ibada wai kuma mai girman kai domin yin girman kai ga mai girman kai ibada ne muka yi bayanin cewa bi kama da maganganun manzon Allah sallallahu alaihi wasallam a iya yanda muke mu'amala da hadisan shi yau da gobe bugu da ƙari ubangiji ta'ala da manzansa ba sa umarni game da ayyuka na alfasha kamar yanda yake faɗa a cikin suratul a'raf kul inna allaha la ya'muru bil fahsha ce da su ubangiji ta'ala baya umarnin bayinsa da aiki wanda yake mummuna wanda shi ya haramta girman kai kuma yaya zai ce ai girman kai misali yanzu dan jakiya da bai fa sai karama bayan da in karama kenan kai ma ka zama kamar shi don haka kasancewar mutumin da ya nuna dagin kai gare ka abinda ake bukata kai saddaka duk dai ya kare dagin kansa kamar yadda ubangiji ta'ala ya faɗa lan yakhriqa al-arda walan yabluga jibala kula ubangiji ta'ala yake cewa wala tusayir khaddaka linnas wala tamshi fil ardi maraha inna allaha la yuhibbu kullu muqtalin faqur ko kuma can wala tamshi fil ardi maraha innaka lan takhriqa al arda wa lan tabluga jibala kula in ka sadda kanka ubangiji subhanahu wa ta'ala zai daukaka ka sama da shi shi da yake ganin cewa shi wata tsiya ne yana ganin cewa sama da kai yake wanda kar mu manta hadisi ya gabata tun a darasin mu na bulughul maram a cikin babi na ƙarshe wanda ke bayani game da kyawawan halaye hadisin da manzon Allah sallallahu alaihi wasallama yake cewa wa ma tawaba'a lillahi abdun illa rafa'ahu Allah aw kama qala bawa bai taba kaskanta kai saboda Allah face sai Allah ya daukaka darajar shi ya daukaka matsayin sa don haka kenan anan dan mutun ya nuna maka girman kai to kada ka waiwaya shi kai sadda kanka an gane ku kenan dan haka anan kasancewar baya nuna cewa idan mutun ya maka girman kai kai ma kai masa girman kai kamanta da shi ya abinda ake bukata a matsayin ka na mu'mini duk wasu sifofi waɗanda suke kyawawa ka siffanta da su ko da jama'a su siffanta wato da abin da yake kishiyarsu. Na'am. Wai misali limamin Juma'a ne ya fara khutba a tsaye sai ya samu rashin jin daɗi a jikinsa, ba zai iya ci gaba da yin wannan khutba a tsaye. Shin ya halatta ya zauna? Kwarai da gaske ya halatta ya zauna, ko da kwata-kwata ma tun daga farkonta har izuwa ƙarshenta an samu wata rashin lafiya a wannan lokaci a ran nan, wanda ba za ta iya ba shi damar yi khutba a tsaye, to ba laifi yakan iya yi a zaune. Amma in rashin lafiyar ta zarci kwata-kwata baya iya tsayuwa ya yi khutba, to wannan sai a canza lima. Amma in rashin lafiya ce wadda ta bujuro masa wani lokaci ta hana shi tsayuwa game da yin khutba, to anan yakan iya zama ya yi khutba. Me yasa? Saboda ita kanta sallar an ce in baka da halin da zaka yi ta a tsaye ka yi ta a zaune. Manzon Allah sallallahu alaihi wasallam, kamar yadda hadisi ya gabata a darasin mu na wannan littafi, wani lokaci ya faɗo daga kan abun hawansa sai aka yi katari daidai da wani kututturen icce ne na dabino, sai ya karci manzon Allah sallallahu alaihi wasallama a ƙarƙashin gwiwarsa, sai ya zamanto jijiyoyinsa sun riƙe baya iya tashi. Sahabbai suka tafi su ziyarce shi su gaida shi. Da lokacin sallah ya yi, manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya wuce gaba a gidansa za a yi sallah. Yana zaune da ya kabbara, sahabbai sai suka yi tsaye-tsaye a bayan shi suka yi kabbara. Manzon Allah sai ya musu nuni cewa su zauna, gaba ɗaya suka zauna. Da aka gama sallah, manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya waiwayo ya ce da su, ku san da cewa an sanya limami kadai don a yi koyi da shi. Manzon Allah ya ce in ya yi kabbara ku yi kabbara, idan ya duka ya ruku'u ku yi, idan ya dago ku dago. A ƙarshe manzon Allah ya ce fa'iza salla janisan fa sallu julusan ajma'un. Manzon Allah ya ce idan limami ya yi salla a zaune, gaba ɗayan ku kuma ku zauna. An gane ku? To don haka ko sallar Juma'ar, misali ana cikin salla wani uzuri ya bujiro masa shi limami ba zai iya tsayuwa ba ya zauna, to gaba ɗayan ma mu zama za su yi. Don haka kenan abinda muke so mu gane, in rashin lafiya ce wadda take ta dawoma da shi kwata-kwata baya iya khutba a tsaye, to wannan sai a yi kokari a canza limami. Saboda ita khutba abinda yake karantarwa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam a tsaye yake khutba. Na'am.
Wannan baitin ne na Bilal.
Ma'anar shi wai a darasinmu da ya gabata, wanda wasu baitattuka guda biyu wanda Bilal Allah ya ƙara masa yadda yake rerawa lokacin da masassara ta bar shi, kamar yadda bayani ya gabata, da suka koma izuwa Madina yanayin Madina bai gamshe su ba, musamman Abubakar da Bilal Allah ya ƙara musu yarda, banda rashin lafiya ba abinda suke musamman masassara. To shine kasancewar shi Abubakar Allah ya ƙara masa yarda, idan masassara ta kama shi sai ya ringa rera wani baiti yana cewa kullum ri'in musabbahum fi ahlihi wal mautu adna min shiraki na alihi. Dukkan kowane mutum da ka sani, namiji ko mace, abun ma darmawalki ne a cikin iyalinsa. Idan aka ce darmawalkinka a Hausa shine kenan a zo a mamaye ka da wata musiba ba tare da shiri ba, kamar yadda mutanen Annabi Lutu alaihi salam, azabar Allah da ta mamaye su, Ubangiji ta'ala ke cewa wala kad sabbahum bukratan azabun mustaqir. Tabbas azaba wadda take madawwamiya, wato ta musu darmawalkinka wato a lokacin safiya, shine yace kullum ri'in, yace kowane mutum musabbahun, wato abun ma darmawalkinka ne fi ahlihi a cikin iyalinsa ba tare da shiri ba, mutuwa za ta zo ta tsame shi. sai ya ce wal mautu, ya ce ita mutuwa game da kowane bawa, ya ce adina mai shiraki na alihi ta fi kusa da shi, wato game da katanar takarmi. Shi kuma Bilal idan masassara ta bar shi sai ya ringa rera wannan baitittuka nashi guda biyu, yana cewa alalaita shi'iri hal abitan na lailatan biwadin wa hauli izhir, wannan biwadin wa hauli izhir wa jalil wa hal aridan yawmal miyah majinnati wa hal yahud walli shamatun wa qafil. Shine yace alalaita shi'iri, yace kai can sani na hal abitan na lailatan biwadin, yace ko nan gaba zan koma kwana a wani jeji, wa hauli jejin da a gefe na akwai izkir, wato ciyawa wadda take ta tsibri, wa jalil da ciyawar da ake kiranta jalil, wanda kasancewar waɗannan ciyawa ce wadda ta yawaita a dajin Makka. Ma'ana yana guri cewa ko nan gaba zai iya zai koma kwana a Makka, a dajin Makka. Shine sai yake cewa wahal aridan yawman miyah majinnati, yace ko nan gaba akwai wata rana wanda zan gangara in zai kema wato tabakuna waɗanda suke na majinna. Wahal yahud walli shamatun wa qafil, yace nan gaba ko akwai lokacin da zai zo wato dutsin shama da dutsin dafil, wato su bayyana gare ni. Ma'ana duwatsu ne daga cikin duwatsun Makka, an gane ko shamatun da fafil sunan duwatsu ne daga cikin duwatsun Makka. Na'am.
Malam mutum ne da ke ta biyu na kuma yana da mai tare da shi, sai an kada da shi aikata ne sunan da ba ya bata cewa wajen nan da zai bawo can ya kwana cikin dacin wani da sai kuma da ya zo nan an kai katari shi amarya ta zo ta samu wasu wata zo wajen shi nan ya yi kwanaki ya koma, kuma kwanan ga yana samun farko sai ya koma, to ya ne ke nare ya ce zai kwana ne.
Wai misali kai ne kake da mace biyu,
shi duk zai gudu shi,
sai kasancewar aiki ya kai ka wani gari, sai ka baro matan naka a can inda aka tado ka, to sai aka yi katari daya sai ta biyo ka, an gane biyo ka ne ta yi takanas, ko kuma kasancewar wani uzuri ya kawo ta, ta zauna a nan wurin ka kwana da kwanuka, kana tambaya idan ka koma can kwanukan da kai da ita anan sai ka mai tama wacin,
kamar wanda bai kwana gidanta ba sai ta zauna, wanda ya kwana gidanta tana
ta. To wannan tambayar taka wai misali waccan ita yayi kwana biyu da wannan ita kuma ta zo anan sai bai kwana a ɗakin ta ba nan yayi kwana biyu, shin in ya koma dole za a yi lissafi da wannan kwana biyu da yayi mata ko ba za a yi lissafi ba, shine kake ni
haka da gidi ba haka da gida mace da zai baro sai ya kwana gidan uwar gida, to da yazo nan amarya ta iske suna, to yanzu ya koma an kai kwanki tare da amarya, in ya koma can gidan amarya za ta koma ko gidan uwar gida zai koma,
shine dai abin da nake faɗi. Misali amarya ce da uwar gida yayi kwana biyu a ɗakin uwar gida, kenan amarya ita ce kenan bakinta, yayo bulaguro kenan a matsayin bakinta, ita sai aka yi katari ta zo nan, da ta zo nan sai ta zauna ta yi kwanuka, shin in aka koma lokacin da ya koma sai yayi kwana biyunta sannan za a yi gaba, ko kuma wannan kwanuka da ya yi a nan shi kenan sun tsaya matsayinta a nan, ai ba garin shi bane ba, nan kasancewar ta zo ne kenan wani uzuri ne ya kawo, ya randa ya koma gida dole sai ya mata kwana biyu sannan kuma zai ci gaba. Wannan wani al'amari ne wanda yake ya riga ya bujuro, kamar yadda misali shari'a abinda ta bada na adalci, in mutum zai yi bulaguro in yana da mace biyu ya yi kuri'a tsakaninsu, idan ya yi kuri'a tsakaninsu wanda sunanta ya fito da ita za a yi bulaguro, duk kwanukan da ya yi a can koda a kasancewar a nan kenan, misali abinda muke so mu gane kenan an yi kwana biyu ita za a mata kwana biyu, wannan ba a zaman gida ba ake, wannan a halin bulaguro ne ake, dole idan a koma kenan za a ci gaba da lissafi kamar yadda yake. Darasi da ya gabata da taimakon Allah tabaraka wa ta'ala, muna dai cikin kitabu siyam, mun gama kitabu fada'ilil madina, kai tsaye insha Allah ta'ala za mu tashi farkon kitabu siyam. قال أبو عبد الله محمد بن إسماعيل البخاري رحمه الله بسم الله الرحمن الرحيم كتاب الصوم باب وجود صوم رمضان وقول الله تعالى يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون قال حدثنا قتيبة بن سعيد وابن جميل ابن الريف البغلاني قال حدثنا إسماعيل بن جعفر عن أبي سهيل عن أبيه هو أبو صالح السمان ذكوان السمان الزيات عن طلحة بن عبيد الله رضي الله عنه أن أعرابيا جاء إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم ثائر الرأس فقال يا رسول الله أخبرني ماذا فرض الله علي من الصلاة فقال الصلوات الخمس إلا أن تطوع شيئا فقال أخبرني بما فرض الله علي من الصيام فقال شهر رمضان إلا أن تطوع شيئا فقال أخبرني ما فرض الله علي من الزكاة قال فأخبره رسول الله صلى الله عليه وسلم بشرائع الإسلام قال والذي أكرمك بالحق لا أتطوع شيئا ولا أنقص مما فرض الله علي شيئا فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم أفلح إن صدق أو دخل الجنة إن صدق قال حدثنا مسدد وابن مسرهد ابن مسربل قال حدثنا إسماعيل عن أيوب هو ابن أبي تميمة السكتياني عن نافع هو مولى ابن عمر عن ابن عمر رضي الله عنهما أنه قال صام النبي صلى الله عليه وسلم عاشورا وأمر بصيامه فلما فرد رمضان ترك وكان عبد الله لا يصومه إلا أن يوافق صومه قال حدثنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا الليث هو بن سعد الفهمي المصري عن يزيد بن أبي حبيب أن إراك بن مالك حدثه أن أروى هو بن الزبير أخبره عن عائشة رضي الله عنها أن قريشا كانت تصوم يوم عاشوراء في الجاهلية ثم أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم بصيامه حتى فرد رمضان وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم من شاء فليصم ومن شاء أفطره Malam Allah ya ji kansa ya bude wannan littafi da basmala kamar yanda dabi'arsa ce da al'adarsa duk baban littafin da ya gama baya fara wani sai ya fara da bismillah wanda bayani ya maimaitu a kansa ba so ɗaya ba so biyu ba yana budawa da bismillah farko don koyi da littafin Allah subhanahu wata'ala alqur'ani domin kowace sura ubangiji subhanahu wata'ala na buda ta da basmala fuska ta biyu dan neman albarka da sunan Allah subhanahu wata'ala akan cimma manufa na uku wato shine dan koyi da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam domin duk takardun da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ke rubutawa na aika ma shugabanni na buda wannan takarda wato da bismillah sannan kuma fuska ta hudu shine koyi da mazanjiya sahabban manzon Allah sallallahu alaihi wasallama da makamantansu domin duk wani abu da za su fara indai mai muhimmanci ne to suna gabatar da bismillah akan sa to shine malam sai yake cewa kitabu sau lafazin kitab wato khabar ne wanda an shahi mubtada kin shi kitab kin mudaf ne as-sau mudaf ilayhi kenan abinda zaka kaddara haza kitabu sau kenan sai aka shafi mubtada aka wanzar da labarin. Lafazin as-sawm a yaren Larabci ma'anarsa shine al-insak, in ma ka ce as-sawm ko kuma ka ce as-siyam, duka ba su da bambanci. A Larabci in aka ce as-sawm ko as-siyam ma'anarsa shine al-imsaku an-shay, kamewa gabarin wani abu. Kamewar nan gabarin wani abu na kasancewa a cikin ɗaya daga cikin abubuwa guda uku. Misali, mutumin da ya zauna gu ɗaya baya motsi ko ya tsaya cak a wuri ɗaya, a Larabci za a iya kiran shi swa'im. An gane ku? Duk wanda ya tabbata abu ɗaya baya motsi, a Larabci za a iya kiran shi swa'im. Kamar yanda wani mawaki yake faɗa cewa khailun siyamun wa khailun ghayru sa'imatin tahtala ajaji wa ukhra ta'lu kullu jama'a, yana bayani ne dangane da yanda suka samu kansu a fagen daga. Shine yake cewa khailun siyamun, yace wasu dawakan dawakan ga su a tsaye cak ba sa motsi. Wa khailun ghayru sa'imat, yace wasu dawakan ko yace ba a tsaye ba suke, sai kai kawo suke, su kai dauki su dawo. Ta hatala ashaji, yace karkashin kurar yaki. Wa ukhra, yace wasu dawakan ko can daban ta alukul lujama, suna can gindin turke sai tamlan da zami suke. To kaga anan da yace khailun siyam, ma'ana khailun qa'imatun, ma'ana wasu dawakan ga su a tsaye suke ba samu. Dan haka duk wanda ya tsaya bude baya motsi, a Larabci za a iya kiran shi sa'i. Haka kamar yanda Imrul Qais yake fada a cikin wata waƙarsa, yake cewa fada'aza wa sallil hamma anka bi jasratin zamulin idza sama an-naharu wa hajjara. Larabawa suna fada a cikin maganganun su ce sama an-nahar, ma'ana rana ta tsaya lokacin da ta kawo tsakiya, ta tsaya a idan mai dibi, ba ta gaba ba ta baya. To a wannan lokaci ne suke cewa swaman naharu, ma'ana rana ta yi tsaye cak kenan, ba ta gaba ba ta baya a idan mai kallo. Hakanan mutumin da ya kame bakinsa baya zance, a Larabci za a iya kiran shi sa'im. Duk mutumin da ya ja bakinsa ya kyale baya magana, za a iya ce masa sa'im. Shahid akan haka shine fadar Allah subhanahu wa ta'ala, fa imma tarayinna min al-bashari ahada fa quli inni nazartu lir-rahmani sawma falan ukallima al-yawma insiya. Ubangiji ta'ala ya fada ga Maryam, ya lakanta mata amsar da za ta ba duk wanda ya mata tambaya, yayi karambanin cewa ina ta zuɗe da ta samu wannan da alhali ita ba mai aure ba, ita kuma ba mazinaciya ba. Ubangiji ta'ala ya ce, fa imma tarayinna min al-bashari ahada, in har kin ga ɗaya daga cikin mutane ya miki tambaya ina kika samu ɗa, fa quli, ki ce da shi, inni nazartu lir-rahmani sawma, ni na ci alwashin kame bakina saboda Ubangijina. Falan ukallima al-yawma insiya, a yau daidai da mutum ɗaya ba zan masa magana ba. Kaga inni nazartu lirrahmani sawman ay imsakan anil kalam bi dalili ma ba'dahu falan ukallima al-yawma insiya. Haka kasancewar mutumin fuska ta uku, mutumin da ya kame game da ci da sha, ya daina ci da sha, don haka mai yajin cin abinci ma in a Larabci ne kana iya ce masa sa'im. Kamar yanda Labid ibn Rabi'a yake fada a cikin waƙarsa, yake cewa hatta idza salakha jumada sittatan jaza'a wa qala siyamuhu wa siyamuha, hatta idza salakha jumada sittatan jaza'a wa qala siyamuhu wa siyamuha, inda yana siffanta wani jakin jiji da wata jakka lokacin da ya sayo ta gaba suna ta tada kura. Shine sai yake cewa hatta idza salakha jumada sittatan, lokacin da watanni shida wato na rani suka wuce, jaza'a, wannan jakin da ita jakar sai suka wadatu da tsanwar ciyawa, ba sa ma buƙatar cewa sai sun sha ruwa, shine sai ce wa qala siyamuhu wa siyamuha, kamewar sa game da cin ciyawa da shan ruwa da ita jakar yace ya tsawaita. Kaga ma'anar siyam anan shine al-insafu anil akli washurb. Idan muka dawo a shar'ance, idan aka ce as-siyam ma'anarsa kamar yanda malamai suka faɗa shine suka ce al-insafu anil akli washurbi wasa'iril muftirat bi niyyati ta'abbudi lillahi ta'ala min dulu'il fajr as-sadiq ila ghurubi ash-shams. Al-insafu anil akli washurbi, kamewa gabarin ci da sha, wasa'iril muftirat da sauran abubuwa waɗanda suke ba su dace da mai azumi ba. An gane ko? Kamar kusantar iyali. Sai ya ce bi niyyati ta'abbudi lillahi azza wa jal, da niyyar bauta ma Allah subhanahu wa ta'ala. A nan kenan mai yajin cin abinci da mai azumi wato suka bambanta, saboda shi wannan ya daina ci ya daina sha, an gane ko? Dalihin cewa abin da yake bukata gwamnati ta ji kukansa ta biya mishi bukatun shi. Shi kuma mai azumi a nan ya daina ci ya daina sha kuma da sauran wasu abubuwa, ba komai ba yake nihi illa kasancewar niyyar bauta ma Allah subhanahu wa ta'ala. Sannan sai ya ce min dulu'il fajr as-sadiq, tun daga huduwar alfijir wanda yake na gaskiya, ila dulu'ish shams har izuwa wato fadawar rana. A ƙarƙashin wannan ta'arif malamai suka fitar da cewa azumi yana da ginshikai guda biyu, wanda azumi baya inganta dole sai da su. Ginshiki na farko ita ce niyya, domin azumi ibada ne, ibada ku ba ta inganta sai da niyya, domin faɗar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam innamal a'malu binniyat. Rukuni na biyu shine kamewa gabarin ci da sha da sauran abubuwan da basu dace da mai azumi ba, kamar kusantar iyali, tun daga huduwar rana har izuwa fadawarta. Dalili akan haka shine faɗar Ubangiji subhanahu wa ta'ala wa kulu washrabu hatta yatabayyana lakumul khaydul abyad minal khaydil aswad minal fajr ثم اتم الصيام الى الليل. To shine anan mallan sai yayi babi na musamman, shine babi na farko wato a cikin littafin, shine yace babu wujubi saumi ramadan. Wato wannan babi ne wanda ke bayani game da wajibcin azumin ramadan. Tuntuna anan mallan ya bayyana mana hukuncin azumi na ramadan matsayin sa wajibi ne. Kamar yadda bayani ya gabata, lafazin wujub da lafazin alfar wannan ba su da bambanci a wajen jumhurin malamai. Waɗanda suke bambantawa su ne malaman Hanafiya. An gane ko? Da a ce maka babu fardi siyami ramadan ko babu wujubi sauni ramadan, gaba ɗaya ba su da bambanci. Shine sai ya ce wa qaulillahi ta'ala, da bayani game da fadar Allah subhanahu wa ta'ala, ya ayyuhal ladhina amanu kutiba alaykumus siyamu kama kutiba alal ladhina min qablikum la'allakum tattaqun. Ubangiji ta'ala ke cewa ya ku jama'ar mu'minai, kutiba alaykumus siyamu, ku san da cewa an farlanta muku azumi. Lafazin kutiba da kataba wa ma yatasarrafu anha, kamar yanda bayani ya gabata, suna ɗaya daga cikin sigogin da suke tabbatar da wajibcin abu. An gane ku? Duk lokacin da kaji an ce kutiba alaika kaza, to wannan yana nuna cewa an farlanta maka, tilas ne kai. Kamar yanda Ubangiji ta'ala yake cewa ya ayyuhal ladhina amanu kutiba alaikumul qisasu fil qatl, da fadarsa kutiba alaikumul qitalu wa huwa kurhun lakum wa asa an takrahu shay'an wa huwa khairul lakum wa asa an tuhibbu shay'an wa huwa sharrul lakum wallahu ya'lamu wa antum la ta'lamun. Irin su kutiba alaikum idha habara ahadakumul mautu in taraka khairan lil wasiyyati lil walidaini wal aqrabina bil ma'ruf haqqan 'alal muttaqin. Irin su kitaballahi alaikum wa ahalla lakum wa wara'a zalikum. To dan haka anan da yace kutiba alaikumus siyam, ku san da cewa an farlanta muku azumi kama kutiba alal ladina min qablikum, kamar yanda aka farlanta ma waɗanda ke gabaninku na al'ummu, la'allakum tattaqun, dan ku kare kanku game da azabar Allah a gobe kiyama. An gane ku, la'allakum tattaqun, wato dan ku kare kanku game da azabar Ubangiji subhanahu wa ta'ala, kamar yanda manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya tabbatar da cewa azumi garkuwa ne tsakanin bawa da wuta, duk da cewa garkuwar bata takaita ba akan haka kasancewar tun daga nan duniya azumi zai zame maka garkuwa game da wasu abubuwa waɗanda basu dace ba, wanda kuma a sanadiyar wannan kariya da ka samu a nan duniya zai zame maka sababin samun kariya game da azabar Allah a gobe kiyama. Kamar yanda bayani ya gabata, la'alla in tazo a cikin maganganun Ubangiji subhanahu wa ta'ala, malamai suka ce ma'anarta shine at-tahqiq, tabbas ne. An gane ku, amma in tazo a cikin maganganunmu, in ma ta zamanto litaraji ko kuma ta zamanto lil-ishfaq, kenan anan da yace la'allakum tattaqun, ai likai tattaquna anfusakum minan nar, kenan dan ku kare kawunan ku game da azabar Allah subhanahu wa ta'ala. Wannan aya kadai tana tabbatar mana da cewa azumi na Ramadan wannan dole ne. An gane ku, wannan shine dalili na farko daga cikin dalilai na Al-Qur'ani waɗanda suke tabbatar da wajibcin azumi na Ramadan. Menene dalili na biyu daga cikin Al-Qur'ani akan yawwa, fadar Allah subhanahu wa ta'ala, shahru Ramadan alladhi unzila fihi al-Qur'an hudan lin-nasi wa bayyinatin min al-huda wal-furqan faman shahida minkum ash-shahra falyasumhu. Ubangiji ta'ala yace watan Ramadan shine watan da aka saukar da al-Qur'ani a cikin sa, hudan lin-nasi, dan shiryar da mutane, wa bayyinatin min al-huda, kuma dan bayani daki-daki game da hanya wadda take ta shirya, wal furqan, kuma dan rabe tsakanin gaskiya da ƙarya. Ubangiji ta'ala sai ya ce faman shahida minkum ash-shahra, duk wanda ya halarci tsayawar wannan wata na Ramadan, ya kama kana gida a zaune, baka kan halin tafiya, kuma kana cikin koshin lafiya, babu wani uzuri da ya gitta maka daga cikin uzurin da ke bada damar ajiye azumi, to ya zama tilas akan ka dawo azumi. Shine Ubangiji ta'ala ya ce faman shahida minkum ash-shahra falyasumhu. Kaga falyasumhu anan fi'lul mudari ne, maqrunun bilamil amr, shi ma siga ne daga cikin siyabul wujuh. Shine malam sai ya shigo da hadisin Talha ibn Ubaidillah, Allah ya kara masa yadda, ɗaya daga cikin goma wanda aka musu albushir da aljanna. Yace anna arabiyan jaa ila rasulillahi sallallahu alaihi wa sallam fa'irar ra's, yake cewa lalle wato wani baƙauye ya je wajen manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam. Fa'irar ra's, lafazin fa'irar ra's wannan mansubun ne alal hal. An gane ku, to halin wa shin, na manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama ko kuma baƙauyen? Shi ba kauyen, wannan ba kauye da ya zo wajen manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama, halinsa kansa a burkice yake, gashin shi duka yayi bursusu. Lafazin sa'ir min al-isara ne, in aka ce al-isara shine abunci ko abu a harzuka shi, to shine yake cewa sa'irar ra's, ma'ana kanshi a burkice, ma'ana duk yayi kura, gashin shi yayi bursusu, wanda wannan na nuna cewa wato an sari daji da tafiya. Fa qala ya rasulullah, sai yace ya manzon Allah, akhbirni ma za faradallahu alayya min as-sala, bani labari game da abinda ubangiji na ya farlanta mu na salla. Wannan na nuna mana mazanjiya yanda suke tashi takanas su je su ma manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama tambayoyi game da wato dokokin Ubangiji subhanahu wa ta'ala da ya dora musu. Amma a cikinmu a yau sai ka samu mutumin da tun da ya balaga da ɗaya bai taɓa zuwa ya je ya tambayi wani malami hukuncin wani abu daga cikin hukunce-hukuncen addini. amma ga ya fa kasancewar mazauna kauye ne ta Kanas za su tashi su zo nan birnin Madina domin yi ma manzon Allah sallallahu alaihi wasallama tambayoyi game da wato hukuncen addini. Anan ku karka fahimci cewa wai bai musulunta ba a lokacin nan ne zai musulunta ba. Abin da yazo fa tambaya ce yazo yayi me Allah ya farlanta masa na sallah. Kaga shi tuntuni ya riga ya san cewa sallah farilla ce akan shi, kenan a matsayinsa na musulmi ne yazo. To dan haka anan kasancewar wajibi ne akan dukkan musulmi. Duk wata mas'ala ta addini idan ya jahilce ta to ya zama tilas a kan shi ko mun nisan tafiya ya tashi ya iske malamin da yake da masaniya game da waɗannan hukunce ya masa tambaya. Wanda kar mu manta akwai sahabin da ya tashi ta Kanas tun daga birnin Madina sai da ya tafiyar wata guda ya je Masar ya tambayi wani sahabi manzon Allah sallallahu alaihi wasallama hadisi guda, shine yace ba ni labari game da abin da ubangiji na ya farlanta mun na sallah. Faqala sai manzon Allah yace as-salawati al-khamsa, wato salloli biyar. Anan kenan an shahi fi'il, an gane ku da fa'il sai aka wanzar da al-maf'ulu bihi. Kaga lafazin as-salawat anan maf'ulun bihi ne mansubun, wa alamatu nasbihi al-kasra li'annahu jam'ul mu'annas as-salim. Ai faradallahu alayka as-salawati al-khamsa, ubangijinka ya farlanta maka salloli biyar, shine sai aka shahi faradallahu alayka sai aka wanzar da as-salawati al-khamsa. Ai faradallahu alayka as-salawati al-khamsa, ubangijinka ya farlanta maka salloli lokaci biyar. Illa an taqawwa shay'a, manzo Allah yace sai dai in ka dada wani abu domin neman kusaci zuwa gare shi. Lafazin illa an taqawwa asalin sa illa an taqawwa shay'an, sai aka yi kenan idga muta'if qa, sai aka ce illa an taqawwa shay'a, sai dai idan ka nemi ƙara wani abu domin neman kusantar ubangijinka subhanahu wata'ala. Don haka kenan ayyuka na nafila na nafilfili ake kiransu at-taqawwu, kenan domin neman ƙarin lada ne. Faqala sai ya koma faɗa ga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam, akhbirni bima faradallahu alayya min as-siyam, yace ba ni labari game da abinda ubangiji na ya farlanta mun wato na azumi. Faqala sai manzon Allah yace da shi shahara ramadan, ubangijinka ya farlanta maka azumtar wato watan ramadan. Illa an taqawwa shay'a, sai dai idan ka dada wani abu kenan na nafila domin neman kusantar shi, amma wannan wata daya shi kadai ne Allah ya farlanta maka. Shi ma wannan sai ka hada shi da wanda ya gabata kenan da yace shahara ramadan kenan an shahi fil da fa'il sai aka wanzar da maf'ulu bihi. Ai faradallahu alayka shahara ramadan, ubangijinka ya farlanta maka azumtar watan ramadan. Faqala sai ya koma tambaya karo na uku, akhbirni ma faradallahu alayya min az-zaka, yace ya rasulullahi ba ni labari game da wato abinda ubangiji na ya farlanta mun wato na zakka. Qala sai Talha yake cewa fa akbarahu rasulullahi sallallahu alaihi wasallama bi shara'il islam, wato manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya bashi labari game da shari'o'i na musulunci, ma'ana duk abinda Allah ya sharanta ma bayinsa, iya tambayoyin da ya ma manzon Allah sallallahu alaihi wasallama. Duk abin da ya tambaye shi game da abin da Allah ya shar'anta ma bayinsa, to manzon Allah ya bashi labari. Wannan na nuna mana kasancewar ba laifi mutum yakan yi tambaya ɗaya bayan ɗaya kamar yadda anan ya ma manzon Allah sallallahu alaihi wasallama tambayoyi akan haka, illa kasancewar tambaya ta zamanto tambaya ce mai matukar muhimmanci. Qala sai yake cewa wallazi akramaka bil haqqi, yace na rantse da Ubangijin da ya girmama ka da gaskiya kai manzon Allah sallallahu alaihi wasallam, la atatawwa'u shay'an. An gane ku? Lafazin akramaka ma'ana Ubangijin da ya girmama ka game da gaskiya, ko kuma ya maka kyauta game da wato gaskiya domin kai ka zo da ita. Shine yace la atatawwa'u shay'an, yace wallahi ba zan ƙara komai ba akan wannan iya abin da ka faɗa mun. Sallan nan da lokaci biyar zan tsare ta, azumin nan na Ramadan zan tsare shi, zakkan nan bakin gwalgwado iya abin da Allah ya wajabta mun zan bada. Shine yace la atatawwa'u shay'an, ba zan dada komai akan haka. Sai yace wala anqus, kuma ba zan tauye wani abu, mimma faradallahu alayya shay'a, ba zan tauye daidai da wani abu daga cikin abin da Allah ya farlanta mun. An gane ko? Iya abin da Allah ya dora mun zan yi bakin gwalgwado na, ba zan tauye komai ba, amma in dada wani abu ba zan dada ba. Shi ya wadatu da waɗannan abubuwa. Fa qala rasulullahi sallallahu alaihi wasallam, manzon Allah sallallahu alaihi wasallama sai yace aflaha in sadaqa, manzon Allah yace in har dai yayi gaskiya game da abin da ya faɗa na cewa ba zai dada komai ba zai rage ba, manzon Allah yace aflaha, yace tabbas wato ya rabauta da aljanna a gobe kiyama. Aw dakhala aljannata in sadaqa, ko kuma abinda manzon Allah ya faɗa cai dakhala aljannata in sadaqa maimakon aflaha in sadaqa. Wannan kokonto ne aka samu daga marwayacin. Shin manzon Allah sallallahu alaihi wasallama cewa yi aflaha in sadaqa ko cai dakhala aljannata in sadaqa, duka ba su da bambanci ta fuskar ma'ana, domin rabauta ta hakika shine rabauta da gidan aljanna a gobe kiyama. Fa man zuhziha anin nari wa udkhila aljannata faqad faz, shine yace aflaha in sadaqa, manzon Allah yace tabbas wato ya rabauta da aljanna in har yayi gaskiya game da abin da ya faɗa na cewa ba zai tauye komai ba kuma ba zai ƙara wani abu. Aw dakhala aljannata in sadaqa, ko kuma ya dace da aljanna in har yayi gaskiya akan haka. Wannan hadisi na ɗaya daga cikin dalilan da suke tabbatar mana cewa in bawa ya zare iya abin da Allah ya farlanta masa bakin gwalgwado ya bada, to koda bai zo da ayyuka waɗanda suke na nafila, makomar shi ita ce aljanna a gobe kiyama. Waɗannan salloli lokaci biyar da azumi na Ramadan da zakka da sauran abubuwan da Allah ya wajabta ma bayinsa, matukar bawa zai tsare waɗannan abubuwa ko da bai zo da aiki na nafila, to makomar shi ita ce aljanna a gobe kiyama. To don haka maganar cewa sai ka biyo ta kan wani, ka biyo ta da rikar shi, ya lakanta maka wasu abubuwa in kana so ka dace da gidan aljanna a gobe kiyama. In dai baka biyo ta hanyar shi ba yanda za a yi ka shiga aljanna, wannan duk zancen banza ne, wanda gaya anan ayyuka na farilla kadai ba tare da ayyuka na nafila. Manzon Allah ya tabbatar mana duk wanda ya kiyaye su makomar shi ita ce aljanna a gobe kiyama. Haka wani sahabi shine An-Nu'man ibn Qawqal Al-Khuzai yazo wajen manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yace kulli fil islami qawlan la as'alu anhu ahadan ghayra, qala qul amantu billahi thumma istaqim, yace ya rasulullahi fada mun fada a cikin musulunci wanda bazan tambayi wani irin wannan tambaya bayan wucewarka. Manzo Allah yace masa ce kai imani da Allah, manzo Allah yace sannan kuma ka daidaita akan tafarkin da Allah ya dora ka. Abinda ake nihi da istiqama shine luzumu ta'a, lazim tarbiyayya ga Ubangiji subhanahu wa ta'ala. Abinda aka ce kayi kayi, abinda aka ce ka dina ka dina, in ka tsare wannan makoma ita ce aljanna a gobe kiyama. Haka da yawa sahabbai suke zawa su tambayi manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya ba su labari game da aikin da in sun yi ruko da shi zai kai su aljanna. Manzon Allah sai ya nuna musu rike waɗannan abubuwa wanda Allah ya tilasa mana, kadai tashi a cikin ibada, nisantar hada bautar shi da wani, sai da sallah da bayar da zakka da sauransu. to illa kasancewar kar mutun ya wadatu da irin wannan misali kace a kai ma a yau bar Allah kadai zaka zare ba ruwanka da nafila abinda zaka yi auna imaninka da imanin mazanjiya kai a yau shagali na duniya wasu abubuwa duka sun zo sun cika maka zuciya ba yanda za a yi ka iya tsayawa ka tsare waɗannan abubuwan da Allah ya farlanta maka irin yanda mazanjiya suka tsare kuma tare da cewa manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya kwadaitar da mu game da ayyuka waɗanda suke na nafila waɗannan ayyuka na nafilfili da su ake cike ma bawa gibin abin da ya tauye na wajibi a ranar kiyama idan an zo da bawa an bincika sallah sai aka samu tata waya ubangiji ta'ala sai ya fada ga mala'ikunsa ku diba shin bawa na yana da nafilfili idan yana da ubangiji ta'ala sai ya ce ku cike masa gibin abin da ya rage haka da zo kan azumi a zo kan zakka da sauransu kuma wanda su ayyuka na nafilfili suna ɗaya daga cikin abubuwan da suke ƙara ma bawa matsayi a ranar kiyama bayan ya shiga aljanna amma su waɗannan farillai in dai mutum ya zare su to tabbas insha Allah aljanna za ta zamanto makomar shi a gobe kiyama sannan wannan dalili yana ɗaya daga cikin dalilan da malamai suka tabbatar da cewa ita kalima ta la ilaha illallah yana daga sharɗanta kenan shine as-sidq as-sidqul munafi lil kadhib saboda anan mai manzon Allah ya ce aflaha in sadaqa tabbas wato ya rabauta in dai har yayi gaskiya kenan ya kudirce gaskiyar waɗannan abubuwa da la ilaha illallah ta hukunta waɗannan ayyuka na ibada dole sai ka kudirce gaskiyar su a zuciyarka sannan hadisi na biyu a baban shine hadisin ibnu umar Allah ya kara musu yadda a takaice kenan wannan hadisi da malam ya shigo da shi mahallu shahid anan da yace shahara ramadan Allah ya farlanta maka azumi na ramadan kaga wannan dalili ne wanda yake tabbatar da azumin Ramadan farilla ce wanda Allah ya farlanta ma bayinsa hadisi na biyu a baban hadisin Abdullahi dan Umar Allah ya kara musu yadda ke fada cewa saman nabiyyu sallallahu alaihi wasallama ashura yace manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya azunci wato ranar ashura ranar ashura shine ran 10 ga watan al-muharram wanda al-muharram wata ne na farko daga cikin watannin shekara al-qamariyya shekara ta musulunci ran 10 ga watan al-muharram wannan yini shine ake kiran shi yawmu ashura an gane ko sunan shi dai haka yake tare da cewa wasu malamai sun ringa kokarin raba wannan kalima daya daya su bata wani ma'ana asali wai kalimar ashura asha nuran wai man samahu asha nuran duk wanda ya azumci wannan yini zai rayu wato wai a matsayin yana haske shi dai yinin kacokam shine ake kiran shi kenan yawmu ashura ran 10 ga watan kenan al-muharram yake cewa manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya azumci wannan yini wa amara bi siyami sanan ya umarci jama'a game da azumtar shi falamma furida ramadan lokacin da aka farlanta azumi na ramadan turika wato sai aka dina azumtar wato ranar ashura dinawar ba dinawa ba aka yi kwata kwata illa kasancewar an ba jama'a dama wanda ya ga dama yayi wanda ya ga dama ya bari kamar yanda bayani zai zo nan gaba wa kana abdullahi dan haka abdullahi ibn umar la yasumuhu nafi yace baya azumin ashura illa an yuwafika sawmuhu sai dai in ya dace ma azumin sa da ya saba yi imma azumi wanda yake na litinin da alhamis ko azumi na annabi daud yau kai gobe ka huta to in ya dace ma ranar ashura ibnu umar yana yi amma takanas domin azumin ashura ibnu umar wato baya yi amma wannan a lokacin da shi kenan nafi yake bada labari lokacin da kenan aka wannan kinshi kenan azumin wannan kenan daga baya shi ibnu umar baya yi amma tare da cewa akwai dalilai daga manzon Allah sallallahu alaihi wasallama waɗanda suka zo suna kwadaitarwa game da azumtar wato ranar Ashura, wanda kamar yanda hadisi yake cikin Sahihu Muslim, manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yake cewa siyamu yaumi Ashura ahtasibu ala Allah an yukaffira sanata allati qabla. Manzon Allah yake cewa azumin ranar Ashura ina neman sakamako na Ubangiji subhanahu wataala, wannan azumin nayi ne daya daya ya kankare ma bawa zunubin shekara wadda ta gabata. Dan haka azumin ranar Ashura kankarar zunubi ne na shekara guda. To dan haka kuma ana buƙatar mutun ya hada da tara da goma, kamar yanda yake cikin riwaya ta Abdullahi dan Abbas, Allah ya ƙara masa yadda, manzon Allah sallallahu alaihi wasallama yake cewa la in baqitu ila al-qabil la asumanna tasi'a. Manzon Allah yace in har Allah ya kai ni baɗi, yace zan azumci tara kuma in azumci goma. To kafin batun ta zo Allah ya karɓi rayuwarsa. To dan haka shine anan da yace falamma furi da Ramadan, lokacin da aka farlanta azumin Ramadan turika, wato sai aka bar aka dina azumin Ashura. To karka fahimci cewa kwata kwata an dina shi, an gane ko? Balma kenan manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya kwadaitar da jama'a akan yin shi. Wa kana Abdullahi la yasumu, Abdullahi dan Umar baya azumtar ranar Ashura ta kanas illa an yuwafika sawmuhu, sai dai in ya dace ma azumin sa da ya saba yi, in ma azumin Litinin da Alhamis ko kuma azumin irin na Annabi Dawud, yau kai gobe ka huta. Sannan hadisi na uku a baban hadisin Aisha, Allah ya kara mata yadda take cewa anna Quraishan kanat tasumu yawma Ashura a fil jahiliya, wato lalle Quraishawa sun kasance suna azumtar ranar Ashura tun a jahiliya. Kaga wannan yana nuna mana cewa yin azumi yana daga cikin bulbudin addini na Annabi Ibrahim alaihi salam, wanda gaya anan kafin musulunci Qurayshawa ma suna yin azumi, wanda kaga kasancewar ai suna ibada, suna haji, suna azumi, suna sadaka, suna sadar da zumunta da sauran ayyuka na ibada, illa kasancewar matsalar su shine ba sa kadaita Allah a cikin ibada. Wani ibadar su sarrafa ma kuma kansu, wata ibadar su sarrafa ga Ubangiji subhanahu wataala. Shine take cewa lalle Qurayshawa sun kasance suna azumtar ranar Ashura a jahiliya. Thumma amara Rasulullahi sallallahu alaihi wasallama bi siyamihi hatta furida Ramadan. Sannan manzon Allah sallallahu alaihi wasallama sai ya yi umarni game da azumtar wato ranar Ashura har aka kai lokacin da Allah ya farlanta wato azumin Ramadan. An gane ko? Hatta anan kenan ila an kenan furi da Ramadan, har aka kai lokacin da aka farlanta azumin Ramadan. Wa qala Rasulullahi sallallahu alaihi wasallam, da aka farlanta azumi na Ramadan sai manzon Allah ya ce man sha'a falyasum, duk wanda ya ga dama ya azumce shi, wa man sha'a afdara, wanda ya ga dama kuma ya aje kar yayi. Kenan wanda ya ga dama ya azumci ranar Ashura, wanda ya ga dama kuma ya ki. Wannan hadisi mahallu shahid anan chai hatta furi da Ramadan, Aisha tace har aka farlanta azumi na Ramadan. Kaga wannan yana nuna azumi na Ramadan farla ne, kamar yanda a wancan sai ya ce wa amara bi siyami falamma furi da Ramadan turika. To dan haka kasancewar wannan yana ɗaya daga cikin maganganun wasu malamai, sun tafi akan cewa kafin Allah ya farlanta mana azumi na Ramadan, Allah sai da ya farlanta mana azumi wanda yake na ranar Ashura. Menene dalili waɗannan hadisai guda biyu? Wanda anan Aisha take cewa kafin nan hadisin Aisha mai Ibnu Umar yake cewa saman Nabiyyu sallallahu alaihi wasallama Ashura wa amara bi siyami, manzon Allah ya azumci ranar Ashura wa amara kuma yayi umarni bi siyamihi game da azumtar shi. Don haka shi ma siga ta amara wa ma ya tasarrafu anha, shi ma yana daga cikin su ya gulwuju, duk lokacin da za a ce amara Allahu bi kaza ko kuma amara rasuluhu bi kaza, wannan yana nuna cewa abun dole ne wajibi ne, kamar yadda kuma anan a hadisin Aisha tace thumma amara rasulullahi sallallahu alaihi wasallam bi siyami, sannan manzon Allah ya umarci jama'a game da azumtar ranar Ashura. Dan haka malamai suka ce a farko Allah ya farlanta ma jama'a azumin Ashura, kenan bayan an farlanta shi kenan da aka farlanta azumi na Ramadan a shekara ta 2 da hijiran manzon Allah sallallahu alaihi wasallama, sai manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya nuna cewa wannan farlanci ya gushe kenan, wanda ya ga dama ya azumce shi, wanda ya ga dama ya aji kenan. Don haka kuma azumtar kenan azumin ranar Ashura sai zamanto sunna ce wadda take mustahabba, tare da cewa akwai hadisi a cikin Sahihu Muslim da aka wayi gari a ranar Ashura, manzon Allah sallallahu alaihi wasallama sai yake cewa man asbaha sa'iman falyutimma sawma, wato duk wanda ya wayi gari yau yana azumi kenan ranar Ashura, manzon Allah yace ya cika azuminsa. Don haka Aisha, an gane ko shi sahabin Aisha sai take cewa wannan sa, wato sahabiya kin ita ce Ar-Rubayy bintu Muawiz take cewa falam nazalna sumuhu wa nasumu subyanana wa hum sigar, wato ba mu gushe ba muna azumtar rana Ashura, muna sanya kuma kankanan yaran suna azumtar rana Ashura, take cewa a lokacin nan wato muna kankana kenan, da mu da manya da yara gaba daya suna yi tun lokacin da manzo Allah sallallahu alaihi wasallama wato yayi umarni. Kaga anan cewa duk wanda ya wayi gari yana azumi, manzo Allah yace to ya cika azuminsa, kaga wannan umarni ne daga manzo Allah sallallahu alaihi wasallama kai tsaye, tare da cewa jumhurin malamai suna ganin cewa farkon azumin da Allah ya farlanta ma jama'a shine azumin Ramadan, kafin azumin Ramadan ba a farlanta wani azumi ba. Duk wannan umarni na manzo Allah sallallahu alaihi wasallama sun dauke shi akan cewa umarni ne na mustahabbanci, kenan an so ne mutun yayi ba dole bane ba. Dan haka dai amma magana wadda take mai karfi mafi rinjaye, kafin Allah ya farlanta azumi na Ramadan, abinda Allah ya farlanta shine azumi wanda yake na ranar Ashura. Dan haka a takaice duka waɗannan suna nuna kenan azumin رمضان فرلان. باب فضل الصوم. قال حدثنا عبد الله بن مسلمة هو القعنبي عن مالك وابن أنس ابن مالك الأصبهي المدني عن أبي الزناد عن الأعرج هو عبد الله هو عبد الرحمن بن هرمز عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال الصيام جنة فلا يرفث ولا يجهل وإن امرؤ قاتله أو شاتمه فليقل إني صائم إني صائم مرتين والذي نفسي بيده لخلوف فم الصائم أطيب عند الله من ريح المسك يترك طعامه وشرابه وشهوته من أجلي الصيام لي وأنا أجزي به wala hasanatu bi ashri amsalha, wato wannan babi ne wanda ke bayani game da fadula wato ta azumi, an gane ko be ke banta ba da azumi na Ramadan, dukkan wani azumi sawa'an na farilla ko na nafila, wannan hadisi yana nuna mana fadularsa da muhimmancin sa a wajen Ubangiji subhanahu wata'ala. Shine malam ya shigo da hadisin Abu Huraira Allah ya kara masa yadda ke fada cewa manzon Allah sallallahu alaihi wasallama yace as-siyamu junna, wato shi azumi matsayinsa garkuwa ne, garkuwa wasu malamai suka ce tsakanin bahawa bawa, wato da ayyuka waɗanda suke na shahawa, domin kasancewar ita shahawa me yake sabbaba ta, me yake janyo ta, ci da sha, duk mutumin da ya ci ya sha ya cika cikinsa to ba abinda zai biyo baya illa shahawa. To don haka duk lokacin da mai azumi ya daina ci ya daina sha, kenan anan shahawa za ta yi rauni, idan shahawa ta yi rauni to wannan shine abinda zai kame masa idanunsa ya kame masa gabansa dangane da dukkan wasu ayyuka waɗanda suke na alfasha. Don haka manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya umarci matasa waɗanda ba su da halin aure da cewa salazinci azumi, domin azumi yana ɗaya daga cikin abubuwan da ke rage shahawa, kamar yadda yake faɗa a hadisin Abdullahi dan Mas'ud, ya ma'asharar shabab man istata'a minkum alba'ata falyatazawwaj fa innahu aghabbu lilbasar wa ahsanu lilfarj wa man lam yastati fa alayhi bisawm fa innahu lahu wija. Wija malamai suka ce ai wikaya, azumi zai zame masa garkuwa kenan game da abuka kansa cikin shahawa, wanda shahawa a ƙarshe ita take jefa mutum wuta. Don haka anan kenan malamai suka ce abinda ake nihi da wannan junna anan kenan garkuwa ne game da dukkan wasu abubuwa waɗanda suke na shahawa ta rayuwa. Tare da cewa ya tabbata daga manzon Allah sallallahu alaihi wasallama cewa shi azumi garkuwa ne, kamar yadda hadisi yake cikin musnad na al-Imam Ahmad daga Abu Huraira Allah ya kara masa yadda, manzon Allah sallallahu alaihi wasallama yake cewa as-siyamu junnatun wa hisnun hasinun minan nar, shi azumi garkuwa ne kuma wani garu ne wanda yake tsararre, wanda yake kiyayeye, wanda zai zame ma bawa kenan shamaki tsakanin shi da wuta, kamar yadda hadisi ne shi ma ya inganta daga manzon Allah sallallahu alaihi wasallama na cewa duk mutumin da ya azumci daidai da yini daya saboda Allah, Allah zai sanya wani katar rami tsakanin shi da wuta. Da hadisin da manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ke faɗa, babu bawa musulmi da zai azumci daidai da yini daya saboda Allah face sai Allah ya nisanta tsakanin fuskarsa da wuta tafiyar shekara 70. Kaga waɗannan hadisai duk suna bayyana mana ma'anar cewa as-siyamu junna kenan garkuwa ne tsakanin bawa da wuta. Amma karka fahimci cewa akwai cin karo da wannan ma'ana ta farko. Daman ita wuta sababin abin da yake kai mutum shine bin shahawa ta rayuwar duniya, kamar yadda manzon Allah sallallahu alaihi wasallama yake cewa huffatil janna bil makari wa huffatin naru bis shahawat au kama qala. Ita aljanna an zagaye ta wato da abubuwan da rai take ki, ita kuma wuta an zagaye ta da duk abin da rai take so, abubuwa waɗanda suke na shahawa. To don haka shine yace as-siyamu junna, wato azumi garkuwa ne tsakanin bawa da wuta. Tun anan wannan gaba kadai ta isa ta nuna mana fadla ta azumi, saboda duk kai ka wanda muke a rayuwar mu, fatar mu shine Allah ya kare mu game da azabar wuta a ranar kiyama, ya sanya aljanna ta zamanto ita ce makomar mu. Sai yace falayar fus, manzon Allah yace mai azumi wato kada yayi miyagun maganganu. Lafazin falayar fus an ciro shi ne daga arrafas, arrafas abinda ake nihi magana wadda take mummuna, ayyuka maganganu waɗanda suke na batsa, na alfasha, na zage-zage da bakaken maganganu, wannan duka bai dace da mai azumi ba. Falayar fus sai yace wala yajhal, kuma kada wato yayi wauta. Me ake nihi kada yayi wauta? Kada ya aikata ayyuka waɗanda suke na jahilai, irin dukkan wasu abubuwa maganganu da ayyuka waɗanda basu dace ba. Shine anan yace wala yajhal, kenan kada yayi wauta, domin lafazin yajhal an ciro shi ne daga aljahal. Kalima ta aljahal takan dauki ma'anar wato kishiyar ilimi kenan, rashin sani, kuma yakan dauki ma'anar wato wauta. To ma'anarta anan shine wauta, wala yajhal kenan kada yayi wauta, ya aikata ayyuka irin na jahilai, abubuwan da basu dace ba. Sai yace wa inimru'un, manzon Allah yace idan aka samu wani mutum qatalahu, wato ya ringa fada da shi, au shatamahu, ko kuma ya zage shi, tanka masa zai yi, kada ya tanka masa. Ga iya abinda manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya nuna mana, falyakul inni sa'im inni sa'im, sai ya ce masa ni dai wato mai azumi ne, ni dai mai azumi ne, ya dan maimaita masa kamar su biyu. Wasu malamai suka ce fili zai fito yayi furuci da wannan kalima, ya fada masa ni mai azumi ne, ni mai azumi ne, ba da larabcin ba zai fada masa, yakan iya fada masa da larabci, shi baya fahimtar larabcin. Kenan da yaran da zai fahimta sai ya fada masa ni mai azumi ne, ni mai azumi ne. In ka fada masa cewa kai mai azumi ne, kenan in har ya fahimci hukuncin addini, ya san da cewa to dole ya shafa ma lafiya, domin irin waɗannan abubuwa ba su dace ba da mai azumi, kenan ba kasawa ba ne ba kai game da rama abin da ya maka a kasancewar ga yanayin da kake ciki. Wasu malamai suna ganin cewa a zuciyarka za ka faɗa, ka ce masa inni sa'im, a zuciyarka za ka kudurce haka, amma duk da cewa malamai suka ce in ka haɗa biyun shi ya fi kyau, a zuciyarka ka kudurce cewa kai mai azumi ne, irin waɗannan abubuwa ba su dace da kai ba, faɗa ba naka ba ne, zagi da baƙar magana duka ba naka ba ne, kuma ba laifi kuma ka fito hallo ka faɗa masa kenan ka haɗa biyun, don shi ma ya kaɗa gabansa. Sai ya ce wallazi nafsi biyadihi, manzon Allah ya ce na rantse da Ubangijin da mallakar rayuwata ke hannunsa, kenan halaccin mutum ya yi rantsuwa domin ƙarfafa labarin da yake badawa ga masu sauraro domin su rike shi da mahimmanci ko da ba a rantsar da kai ba. Kaga ba wanda ya sa manzon Allah sallallahu alaihi wasallama rantsuwa ana, amma dan ya ƙarfafa musu labarin da yake ba su sai yi rantsuwa da Ubangijinsa. Kuma nan akwai tabbatar ma Ubangiji subhanahu wa ta'ala sifa wanda ya siffanta kanshi da ita shi ne sifa ta hannu. Shi ne ya ce wallazi nafsi biyadihi, na rantse da Ubangijin da mallakar rayuwa ta ke hannunsa, la khulufu fami sa'im, manzon Allah ya ce wallahi warin bakin mai azumi, an gane ko khuluf wato shi ne ɗoyi wanda yake na baki, la khulufu fami sa'im yake cewa wallahi warin bakin mai azumi, adiyabu inna allahi min rihil misk, wato yafi almiski kamshi a wajen Ubangiji subhanahu wa ta'ala, wanda almiski shine jagaba a cikin dukkan wani nau'i na turare, babu turaren da ya tunkari fagen almiski a wajen kamshi. Dan haka manzo Allah sallallahu alaihi wasallama a cikin hadisan shi yake sanya misali, in dai wajen kamshi ne to da almiski. Dan haka tafkin Al-Kausar, wannan ko mu ce Al-Hau, na daga cikin sifofinsa da manzo Allah sallallahu alaihi wasallama ya sifanta chai wa rihuhu adiyahu min rihil misk, wannan ruwa kamshin sa manzo Allah yace yafi na almiski. Haka bishon wanda yake na giyar aljanna Ubangiji ta'ala ya ce khitamuhu misk, ya ce an gane ko madonin giya ta aljanna manzan Allah Ubangiji ta'ala ya ce almiski ne, to shi ne a nan manzan Allah ya ce la khulufu fami sa'i, ya ce wallahi ɗoyin bakin mai azumi adiyabu inda Allah min rihil misk, ya fi almiski kanshi a wajen Ubangiji subhanahu wa ta'ala. Kaga anan gaba kusan biyu muka samu waɗanda suke nuna mana fadla ta azumi, farko cai as-sawm junna, gaba ta biyu sai ya ce wallazi nafsi biyadihi la khulufu fami sa'im adiyahu inda Allah min rihil misk, sannan sai ya ce yatruku ta'amahu wa sharabahu wa shahawatahu min ajali, Ubangiji ta'ala ya ce bawana na barin abincinsa wa sharabahu da abin shansa, wa shahawatahu da shahawar shi shine kusantar iyali, ba dan kowa ba min ajali saboda ni kadai. Sai ya ce as-siyamu li, wannan gaba ita ce kuma jagaba, domin duk a cikin hadisan da suka zo game da bayani game da fadlar azumi babu hadisin da ya wuce wannan hadisi, kuma musamman wannan gaba. Ubangiji ta'ala ya ce as-siyamu li azumi na wani, wa ana ajizi bihi, wato ni zan sakauta ma bawana da shi a gobe kiyama. To dangane da cewa as-siyamu li, kamar yadda Ibn Hajar anan ya hakaito maganganun magabata kusan fada goma ke akwai akan menene ma'anar da Allah ya jingina azumi zuwa gare shi. Magana ta farko malamai suka ce Allah ya jingina azumi zuwa gare shi, yace as-sawmu li azumi na wani, ba dan komai ba, domin azumi riyabata aukuwa a cikinsa kamar yadda take aukuwa a cikin sauran ayyuka na ibada. Me yasa? Saboda sauran ayyuka ne waɗanda gabaɓuwa suke aikata su, gabaɓuwa mabayyana, amma shi azumi gaba wadda take boyayya ita ce take aikata shi, shi ne azumi, niyya ce a cikin zuciya. Yanzu misali da mai azumi da wanda baya azumi, yaya za a yi ka bambanta su? Ba wani abu bane ba wanda yake rubuce a goshin mutum cewa wane mai azumi ne wane baya azumi, abu ne wanda yake da alaka a cikin zuciya. In ba mai azumi ba ya fito ya ce maka azumi yake, ba za ka iya sanin cewa azumi yake. Sai dai wasu alamu su nuna maka alamin yana azumi in ka san dabi'ar sa da man yin azumi, shine kamar bushewar baki da samun rauni wanda yake na jiki. To dan haka suka ce shi azumi domin wato riya bata aukuwa a cikin sa, galibi bata aukuwa. An gane ko ba kwata-kwata ba bata fadawa a cikin shi, domin akwai wanda zai yi azumi amma dan ya nuna ma mutane cewa shi mai azumi ne. Amma galibi da yake abu ne wanda yana koyi a cikin zuciya, in ba fitowa ba mutum ya faɗa galibi ba a san ba halin da yake ciki. To dan haka suka ce a nan Allah ya jingina wannan azumi zuwa gare shi, tare da cewa akwai hadisi inda ya inganta. To da waɗancan maganganu gaba ɗaya sai a maida su gefe, wannan hadisi kenan ya yanke dukkan wata jayayya. Hadisin da yake cewa da riya a fisauru, wato babu riya a cikin azumi, to wannan hadisi bai inganta ba da hadisin da yake cewa as-siyamu la riya a fihi, azumi babu riya a cikinsa. Don haka Ubangiji ta'ala ya ce huwa li wa ana ajizi bihi. Magana ta biyu, malamai suka ce ma'anar fadar Allah da ya jingina azumi ya ce as-sawmu li wa ana ajizi bihi, ma'ana azumi nawa ne, ni zan sa kauta ma bawana da shi, ma'ana Ubangiji ta'ala shi kadai ya san gwargwadon ladan mai azumi, ba wanda ya san iyakan ladan shi. Tare da cewa ga yadda wasu ayyuka Allah yana linka su sau goma, shi ma azumi yana daga cikin abin da ake linkawa sau goma. To amma sanin gwargwadon ladan wannan abu ne wanda Ubangiji subhanahu wa ta'ala ya kadaita da shi. Me yasa? Saboda shi yana daga cikin ma'anar azumi, kamar yadda malamai suka fassara shi ne as-sabr, daukan hakuri kenan. Shi kuma dama in aka ce as-sabr shine ka tsare abu, ka hana shi yayi gaba yayi baya. Kaga anan shi mai azumi ya hana kansa ci da sha, ya hana kansa duk wasu abubuwa na shahawa wanda ba su dace da mai azumi ba. To su kuma masu daukan hakuri, mai Allah ya musu alkawari, Ubangiji ta'ala ya faɗa innama yuwaffas sabiruna ajrahum bighairi hisab, masu daukan hakuri Ubangiji ta'ala ya ce za a sakauta musu da sakamakon lada ba tare da lissafi ba a gobe kiyama. Dan haka galibin malaman tafsiri as-sabirun a wannan aya sai su ce as-sa'imun. Ma'ana ta uku, malamai suka ce Ubangiji ta'ala ya ce as-sawmu li, azumi nawa ne, ma'ana na nihin cewa daga cikin dukkan ayyuka na ibada, ibadar da Allah ya fi so ya fi kauna wato shine azumi, shi yake gaba da dukkan wata ibada a wajen Allah, shine kenan ma'anar. Don haka manzon Allah sallallahu alaihi wasallama a hadisi sahihi riwaya ta Abu Umama, hadisin na cikin sunanin Nasa'i, manzon Allah yake cewa da Abu Umama alayka bis-sawmi fa innahu la mithla la, kalazanci yin azumi domin babu wani abu wanda yake tamkar shi a cikin ayyuka na ibada. Ma'ana ta hudu, suka ce Allah ya jingina azumi zuwa gare shi ya ce as-sawmu li, amma jinginawa ce wadda take ta girmamawa da darjantawa, kamar yanda Ka'aba ake kiranta baitullahi, ko kuma mu ce masallatai ake kiransu da buyutillah, kamar yanda Allah ya jingina taguwa ta Annabi Salih zuwa gare shi cewa fa qala lahum rasulullahi naqatallahi, taguwa ce ta Allah, ba dan koyo dan Allah ya nuna mana darajarta da matsayinta. Tare da cewa ai sauran dukkan ayyuka na ibada na Allah ne, dukkan sauran halittu na Ubangiji ne, to amma me yasa ya ware yace Ka'aba wato dakin shi ne, ko kuma masallatai dakunan shi ne, dan ya nuna mana sun bambanta da sauran dakuna. Taguwar Annabi Salihu da yace taguwar shi ce, dan ya nuna mana ta bambanta da sauran taguwar. Dan haka azumi ma da ya jingina yace azumi nawa ne, dan ya nuna mana azumi yana da wata daraja da wani matsayi. Dan haka kenan ya ware shi daga cikin wasu ayyuka na ibada yace azumi na shi ne. Ma'ana ta hudu, malamai suka ce Allah ya ce azumi nawa ne ba dan komai ba, domin mai azumi ya wadatu game da ci da sha da dukkan wasu abubuwa waɗanda suke na shahawa. Kaga rashin ci da rashin sha da wata shahawa, wannan sifofi ne daga cikin sifofin Ubangiji subhanahu wa ta'ala. Kenan anan bawa ya yi dace da Ubangijinsa subhanahu wa ta'ala a cikin wata sifa daga cikin sifofin mahaliccinsa. Ubangiji ta'ala baya ci baya sha, wa huwa yud'imu wala yut'am. To dan haka shi ma mai azumi kenan lokacin da ya wayi gari, kaga ci da sha da shahawa kusantar iyali duk ba na shi bane, kaga anan yayi dace da ubangijinsa a cikin wata sifa daga cikin sifofin ubangiji shine rashin ci da sha da shahawa. To dan haka anan kenan Allah sai ya ce azumi nawa ne, me yasa? Saboda bawon shi yayi kamantacciya da shi a cikin wannan sifa. Ma'ana ta shida, kasancewar ma'anar kamar ta biyar ce, illa kasancewar anan bawa yayi kamantacciya da bayi waɗanda suke zababbu a wajen ubangiji sune mala'iku. Domin mala'ikun Allah subhanahu wa ta'ala su ma ba sa ci ba sa sha, mala'iku ko na ubangiji subhanahu wa ta'ala ne, kamar yadda ya ce wa man indahu la yastakbiruna an ibadatihi wa la yastahzirun, kamar yadda ubangiji ta'ala yake jingina su zuwa kan shi yace mala'ikati mala'ikuna kenan. Kenan anan kenan ka siffanta da sifa ta mala'ikun Allah rashin ci da sha, kenan kai ma ka zama na Allah, don haka kenan ya jingina cewa as-sawmuli. Ma'ana ta bakwai shine kasancewar shi azumi gaba ɗayansa ibada ce tacicciya ga ubangiji wanda bawa ba shi da wani kaso a ciki. Menene ma'anar kasancewar kenan bawa ba shi da wani abu wanda yake na yabo akan azumi? Kenan gaba ɗayan shi al'amari ne wanda yake na ubangiji subhanahu wataala, bayya tarayya da kowa. Kenan bawa kanshi bashi da wani abu wanda yake na yabo a cikin azumin, kenan wani kaso daga ciki gaba ɗaya na ubangiji subhanahu wa ta'ala. Ma'ana wadda take ta takwas, malamai suka ce Allah ya jingina azumin zuwa gare shi, suka ce domin azumi yana ɗaya daga cikin ibadun da ba a bauta ma wanin Allah, amma sauran duk wasu ibadu zaka samu masu bautar gumaka sun bauta ma gumakansu da irin wannan ibadar da ake bauta ma Allah, amma masu bautar gumaka ba a same su ba suna kusantar gumakansu da ibada ta azumi. Wasu malamai suka ce saboda haka Allah ya jingina azumi zuwa kansa. Wasu magana ta tara, wasu malamai suka ce dukkan wasu ayyuka na ibada a ranar kiyama, zalincin da mutum ya zo da shi, ka zalunci wani a cikin mutuncinsa ko dukiyarsa ko jininsa ko ka zage shi ka ci mutuncinsa, a cikin ayyukanka na ibada za a ɗauka a biya shi, amma a cikin azumi ba a ɗaukan komai. An gane ko? Ba a ɗaukan komai daga cikin azuminka, daga cikin sallah da sauran ayyuka na ibada za a ɗauka a biya mutane haƙuƙuwansu. In wani abu ya rage kenan baka biya ba, suka ce to ubangiji subhanahu wataala shi zai ɗau nauyin biyan bayinsa. To illa kasancewar wannan hadisi na manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya ture wannan magana na cewa manzon Allah da yace kun san wane ne matsiyaci daga cikin al'ummata? Sahabbai suka ce matsiyaci shine mutumin da bashi da dala ko tanga. Sai manzon Allah yace a matsiyaci a cikin al'ummata wanda za a wayi gari ya zo a ranar kiyama, zai zo da sallah da azumi da zakka da sauran ayyuka na ibada, amma zai zo ya zalunci wani, ya zubar da jinin wani, ya ci dukiyar wani, ya ci mutuncin wani, manzon Allah ya ce za a ɗauka daga cikin ladan shi a ringa biyan su, a ringa biyan jama'a. Idan ladan shi ya gama ba a yi da biyan jama'a haƙuƙuwansu, manzon Allah ya ce sai a ɗauko zunubinsu sai a labta masa, sannan a ƙarshe a kai shi wuta. Ash-shahida annabi manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ce al-muflis min ummati man ya'ti yawmal qiyama, yace bi salatin wa sadaqatin wa siyam, wanda zai zo a ranar kiyama da azumi da sadaka wato da sallah da sauran ayyuka. Kaga anan kasancewar azumi an sanya shi a layin ibadun da bawa zai je, kuma a cikin su za a dauka a biya bayi a ranar kiyama. Magana ta karshe ta goma, malamai suka ce Allah ya jingina azumi zuwa gare shi domin azumi baya bayyana ga mala'ikun da Allah ya wakilta bawa cewa su kula da ayyukansa. An gane ko? Duk wani aiki suna rubutawa, amma azumi ba su san da shi ba. Ubangiji subhanahu wa ta'ala shi kadai ya san bawansa, kenan abinda bawansa yake ciki lokacin da yake azumi. Tare da cewa ita ma wannan magana kasancewar ba ta da ƙarfi, me yasa? Saboda kasancewar duk wani aiki na alkhairi da duk wani aiki wanda yake na sharri, waɗannan mala'iku dan cikar adalci na Ubangiji subhanahu wa ta'ala ya wakilta su game da rubutawa a cikin littafi na musamman. Dan haka dai maganar da tafi kusa magana ta biyu. An gane ko? Magana ta biyu ta fi ƙarfi akan haka na cewa Ubangiji ta'ala ya jingina azumi zuwa gare shi saboda shi kadai ya san menene gwargwadon sakamakon mai azumi, iya ladan da zai biya shi a gobe kiyama. domin kenan ma'anar shi na daga cikin ma'anar shi as-sabr ubangiji ta ala ko ya ce inna ma yuwaffa as-sabiruna ajrahum bighayri hisab sauran maganganun wasu sukan iya samun zama wasu kuma ba za su zauna ba da fatan abin da muka faɗa daidai Allah ya ba mu ladan kuskuren da muka yi Allah ya gafarta mana اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك.